Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Batun makamashi mai tsafta yana daga cikin manyan batutuwa da ake bayyana dangantakarsa da muhalli ingantacce mai tsafta wanda baya cutar da mutane, dabbobi ko shi kanshi muhallin da muke rayuwa a cikin sa. Kuma ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa a wajen taron muhalli na duniya kowace shekara. A cikin shirin a yau, zamu ji ta bakin shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a WIFCA Alawiya Baba Musa a game da dalilin da yasa gidauniyarta ta fi mai da hankali akan wannan al'amari na makamashi mai tsafta.
Dalilin da yasa muke yawan ambaton girki tsaftatacce wanda yana daga cikin babban kudura-kudura na kungiyar shine duba ga rahoto da aka fitar daga Nigerian Energy Commission cewa fiye da kaso 60 na mutanen da suke Nigeria suna amfani da ice da gawayi. Bayan nan mun yi duba da cewa duk wani girki da za a yi amfani da icen da gawayi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo sare itatuwa wanda hakan yana taimakawa wajen ƙara dumamar yanayin da muke fama da shi. Zafin rana yana dada ƙaruwa saboda ƙarancin bishiyoyi. To kuma bayan nan sai muka ga cewa abinkitan da aka yi da kuma mu ma wanda muka yi cewa akwai sinadarai da yawa da suke fita a yayin da mata suke girki da itace ko kuma suke girki da gawayi. Sinadaran suna cutarwa sosai, suna taɓa lafiya kuma sannan suna taɓa shi kanshi muhalli. Wannan yasa muka fara bincike akan illolin da shi kanshi girki da itacen yake jawowa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an magance waɗannan illoli.
Sannan a cikin makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon kamfanin NNPC wanda a yanzu ya koma cin gashin kansa, bikin da ya samu halarcin manyan baki da masana a fannin mai da gas kamar Dr. Umar Faruk Ibrahim, babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu albarkatun man fetur APO, wanda ya tsokaci akan yadda al'ummar kasashen Afirka suke fama da rashin tsaftataccen makamashi da kuma buƙatar da ke akwai na ganin cewa su ma sun samu damar gina kasashensu da wannan arzikin da Allah ya yi musu.
Wato zancen makamashi mai tsafta ko kuma renewable energy da ake magana, mu a matsayinmu na kasashen da a duk nahiyoyin duniyan nan gaba daya ba nahiyar da tafi ci baya zance kenan wurin samun makamashi kamar Afirka. Daga cikin mutanen da ke cikin nahiyar Afirka, mutum biliyan 1 da miliyan 300, miliyan 900 daga cikin su ba su san da za su samu makamashi na zamani ba. In ka je ƙauyuka da ma wasu garin ruwa, za ka ga mata suna amfani da itace, wasu ma da busasshen kashin shanu suke dafa abinci. Lokacin sanyi da irin waɗannan abin suke dumama ɗakunan su. Ƙasashen Turai da suka ci gaba, ai zancen wai wannan makamashin na oil da gas, cewa makamashi ne zance dirty energy. Ai ba yanzu aka gano wannan ba. Kimiyya ta nuna mana cewa shekara 150 da suka wuce an san da haka. Amma da yake su ƙasashen nan suna son su amfani da shi su ci gaba, su gyara rayuwar mutanen su, su yi factories, su yi komai, sai suka hada duniya sanin wannan labarin. Sai da yau an waye gari America da Europe, ko da mai ko babu mai sun riga sun yi nisa. Ba lalle sai sun je sun yi babban factory sannan za su yi kuɗi ba.
Da ne masa tambaya a game da yadda za a samu maslaha a game da batun makamashi mai tsafta da kuma batun gina ƙasa da albarkatun mai, kuma shugaban kwamitin amintattun kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kyari ya shaida cewa
duniya ma ta da cewa wannan iskan gas ita ce mafi sauƙin hanyar da za a samu a rage wannan gurbataccen iska. Saboda haka tunda aka amince da wannan, mu ma kasar namu ba mutane da yawa ba su san cewa Najeriya ta kasa ce ta gas ba ta gurbataccen man fetur ba. Ba sai ba duk zaman da ake shekaru 40-60 ake ta wannan ayyuka mai ga kullun hankali yana kan gurbataccen man fetur ba da kan iskar gas ba. Saboda haka yanzu dama ce da aka samu, kuma na tabbata cewa duniya ta yarda da wannan tsarin, ana iya bada bashi domin a yi wannan ayyukan. Saboda haka ban ga wani matsala da za a samu akan faɗaɗa wannan amfani da aikin gas. abu muhimmin shine wannan sabuwar company ce wanda da mace mutane sun san da NNPC amma abin da ya canza doka ta kawo mana wani sabon solo wanda zai zama mai cin gashin kanta kamar kowanne company da aka sani misali wanda ake ganin su akan Titi Shell Chevron wanda da sauransu haka matsayin mu da yake da su sadan man fetur sanin kowa ne kudin man fetur kasuwar duniya ke sanya ta kuma mafi yawan lokaci kasashe suna yanka shawara akan me za su yi da shi a wasu kasashe za su rage haraji a wasu wurare za su sa hadda ma tallafi akan wannan kudi amma nan kasar namu kuma da gwamnati sun ga ya dace a bar tallafi akan man fetur saboda haka gwamnati kullun tana nan ta biya wannan rangwamen da yake cikin tsakanin farashin kaya na kasuwa da kuma wanda ake saidawa ƴan kasa saboda haka akwai tsari na gwamnati ba ta NNPC bace NNPC illa iyaka mu kaka na mu saidawa gwamnati ta bawa ƴan kasa amma ga ƴan kasa wannan kamfani abinda zai faru shine idan ma aka kai gara nan da gas na ya isa kowanne gida da sauransu idan kamfani tana da hurumin ayyuka daidai kan tsari kuma a sauƙewa talaka ba wai shine tsarin ba a'a idan ayyuka suka muka yawa kaya sun muka yawa hannuka dole farashi za su ragu shi muke dubawa kuma insha Allah za ta yi wa talaka kamfani
shi kuma Malam Faruk Ahmad babban jami'in gudanarwa na hukumar da ke kula da harkokin man fetur na Najeriya ya ce tabbatar da samun tsaftataccen makamashi shine burin su a yanzu
kamar ma'aikatan da nake aikin muke nayi yanzu mu tabbatar cewa duka an zo an sa kuɗi a ginan man gas wato gas wanda yake shine kamar yafi fetur ko kuma dafa da itace amma da muke yanzu shine muna ta jawo jama'a mutanen kasashen waje su zo su sa kuɗi a hito da gas in a hito da gas shine mai amfana saboda duk yawanci Allah ya an samu nasara motoci ma za a sasu dena amfani da man fetur ko kuma diesel za su koma amfani da gas sannan kuma a gidajen jama'a kuma za a samu gas da sauki kuma Allah da indai an samu wannan shine zai sa a samu ci gaba akan harkan environment
mai sauraro duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi